ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أحييكم بتحية الإسلامية وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنا قد يقع الله مرؤك جنسركي ليقدر تترورمو أولا مسلاتين نا مسجد الدعوة والإرشاد أنقوى تا سيتي دبتي إن موكي قباتا دكاراتون أمدة الأحكام أقوى تيرانا تجمع منا فاتن الله مرؤك جنسركي يداتا دمو دفرين ديدي sannan kuma ya bamu iko aiki da abin da muke karantawa. Kafin mu ci gaba, akwai tambayoyi da aka turo ta hanyar WhatsApp. Dai daga cikin ɗan uwa yake tambaya, yake cewa wasu mata ne suke masa tambayoyi guda uku. Tambaya ta farko yake cewa hal yana halatta ga mace ta yi shahwa akan hijabinta idan ta kasance a wuri wanda yake akwai waɗanda ba muharramanta ba, ma'ana maza, wanda idan ta ce za ta shafa ta hudda hijabin gashin ta yake iya bayyana, har ya halatta to ta shafa akan hijabi. Amsa anan shine akwai malaman da suke ganin ya halatta qiyasi akan shafa akan rawani, mace ita ma ta yi shafa akan abun da ta liƙe kanta da shi. Ya zo a sunna akan cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wataran yana shafa akan rawaninsa. To dalilin wannan qiyasi akan wannan malaman suka ce kenan, da haka ita ma mace tana iya ta shafa akan kallabi ko kuma akan wani abu da ta ruhi kanta. Amma suka ce da sharadi. Sharadi na farko ya kasance kamin ta sanya wannan hijabin ko kuma kallabin ta yi arwala. Mun gane ko? Kenan da arwalarta ta ruhi kanta. Kamar yadda wurin shaha su shat shi ma sai da arwala ko? Na biyu kuma suka ce ya kasance da uzuri ne, ma'ana akwai mashakka, ma'ana akwai tsanani a gareta ko kuma akwai muharramai, akwai wanda suke a kusa gareta wanda ba muharramanta ba, suna iya su ga gashinta. To suka ce idan aka samu wa'innan abubuwan, to ya halatta mace ta shafa akan hijabinta ko akan kallabinta ko akan dukkan dai abun da ta liƙe kanta da shi. Tambaya ta biyu suke ce masa, an ce akan cewa duk mace da ta yi sallah alhali ana ganin digadigganta, ma'ana ƙawahunta a waje sallar ta bata yi ba. To ya ne dangane da iyayenmu da kakanninmu da suka gabata wanda su ba sa yin haka nan? Suna da gaskiya ko ba su da gaskiya? Suna da gaskiya. A can da tsohi babu ruwansu da su liƙe ƙawahu a wajen yin sallah mafi yawanci. Mun gane ko? Shi yasa lokacin da su Albani suka fara ba da wannan fatawar, suka fara gayin wannan hadisan masu bayani akan dole sai an liƙe ƙawahu, an yi ta samun saɓani. Mun gane ko? To kuma wannan ita ce magana mafi me yake da suna mafi hujja, kamar yadda mun taɓa ba da me yake da suna amsa akan wannan da aka yi. Kenan dole ne mace sai ta liƙe dogadogganta a wajen sallah. To take cewa ya sallolin iyayensu da suka rasu. To wannan iyayenmu da suka rasu suna da uzuri, domin mafi yawanci mun san da cewa a can da ilimi bai yaɗu ba kamar wannan zamanin. Kenan suna yi ne a cikin jahilci, a cikin busu sani ba. Kuma Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhta'na, kenan kuskure ne suka yi. Kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna Allah tajawaza an ummati al-khata'u wan nisyan wa mastukrihu alaihi, kenan kuskure ne suka yi, kenan ba sa da laihi. Allah madaukakin sarki zai yafe musu. Muna fatan Allah ya ji kanmu da mu da su gaba daya. Wannan shine kenan. Sai akwai wani mai tambaya ta uku zan bar da sai sati na sama, tana buƙatar bayani sosai. Shi kuma wannan yake cewa me ye hukuncin ruqiyya, sannan kuma har ya halatta mutum ya nemi da ai masa ruqiyya. Hukuncin yin ruqiyya shine halacci, ya halatta yin ruqiyya. Me ma ake ce ma ruqiyya? Mafi yawancin mutane sun jahilci ma'anar ruqiyya, sai a aza ruqiyya wani kayan gabas ne, wani kayan duniya ne. Abin da ake ce ma ruqiyya shine addu'a, kamar yadda Ibnul Qayyim yake cewa ar-ruqyatu huwa ad-du'a, shine addu'a. Mun gane ko? to wajen yin ta ne ana yin ta ta hanyar imma da hanyar alqur'ani ko kuma da hanyar hadisi abinda ku muka saba ya ce ruqiyya dole sai malam ya zo ya zamana ya ta kawo ayoyi yana ta karanta hadisi yana ta karanta alqur'ani kuma mutane da yawa sun azar ruqiyya wajen aljannu ne ake yin ta ba sai wajen aljannu ba ko rishin lahiya ke gare ka sai ai maka ruqiyya kunama ce ta sare ka sai ai maka ruqiyya kamar yanda asar da yawa suka zo na sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kenan ruqiyya ita ce addu'a ana yin ta imma ta hanyar karatun ayoyin alqur'ani ko kuma ta hanyar karatun addu'o'i wanda suka zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo a hadisi a mutanen Madina suka tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dangane da ruqiyya sai manzon Allah ya ce musu a'ridu alayya ruqakum ku zo ku gaya mini in kuna yin wannan ruqiyyar kuna addu'a me kuke fadi mun gane ko mafi yawanci a lokacin da kowanne kabiloli suna da abubuwan da suke roko da su ma'ana addu'o'in da suke yi hatta a wannan zamanin akwai tsohi wanda suka jima wanda zaka ga sun biyo su aikin su shine kawai mi su ne ma mutane addu'a tsohuwa za ta zo za a yi maka addu'a ta horin shi ne duk budurwar da ka so za ta soka za a yi maka addu'a ta kaza kuma addu'an nan ana jawuta kaka shi shirkar da ake fadi shirme ne kawai ake fadi ana tohawa to shine sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku ga ya mini me kuke karantawa a wajen wannan ruqiyya kin da manzo Allah ya ji akwai wanda babu shirka sai ya ce musu la ba'sa bir ruqa ma lam yakun fihi shirkun babu lahi akan yin ruqiyya matukar a cikin abinda ake fadi babu shirka mun gane ko wannan shine kenan kuma sannan ya halatta mutun ya sa wani yayi masa ko kuma shi yayi makansa kamar yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya rishi lahiya Aisha tana karantawa ta tufa masa kenan sai nuna cewa kana iya kai kuma sannan kana iya ka nema da ai maka idan ba manta ba a yau zamu tashi babu riba babi mai bayani akan abin da ya shahi riba wasarf da kuma canji kenan arriba wasarf me ake ce ma arriba arriba a cikin yaren larabci idan aka ce arriba ana nuhin azziyada ƙari a cikin kuma yare na addini da aka ce arriba ana nuhin hiya ziyadatun fi ashiya'in makhsusa ma'ana shine ƙari a cikin wasu abubuwa keɓantattu to me wa'annan abubuwan keɓantattu to sune abubuwan da wannan hadisin zasu kawo muna ashe anan zamu gane da cewa ashe ba komai bane riba take shiga a ciki a satutukan da suka wuce mun yi bayani akan nau'ukan riba mun gani akan cewa akwai malaman da ke kasa ta gida uku akwai wanda suke kasa ta gida biyu idan aka sa ta gida biyu to na ukun shi ma yana shiga a ciki ta horko ita ce ribal fadl da kuma riban nasi'a riba ta ƙari da kuma riba ta fifiko zamu gansu a cikin wannan hadisin duk hadisin da muka yi zan ce to a cikin wannan hadisin wata irin riba ce ke da kai sai a samu wanda za su gaya muna wannan ribar ribal fadl a rike da kyau riba ta fifiko shine fifita wani abu akan wani ko kuma me yake da suna ƙari akan wani abu duka yana cikin ribal fadl sannan riba ta biyu shine riban nasi'a riba ta jinkiri mun gane ko kun yi canji ne sai ai jinkiri bari in bada misali ka zo a neman canji ne a ce malam abokina canza mini jika biyar sai ya ce ai ban da canji sai ya ce to rike jika biyar ki yanzu ka bani jika sai ya rike jika biyar yami ya baka jika sai ka taida wannan jikar mun gane ko to kun ga cikin wannan akwai riba ta jinkirin ba a cika maka sauran canjin ka ba ka tahiyar ka mun gane ko amma da a ce wannan wurin za a iya a kauce ma wannan ribar ta hanyar to tunda baka da canji yanzu rumta mini jikka yanzu sai a shiga a babi na ramce ya amshi jikkar sai ya tahiya tai mun gane ko to misali kenan na riba ta jinkiri kun ga nan ba fifiko bane akai amma jinkiri ne akai to dangane da hatsarin riba dai abu ne wanda yake sananne a gare mu hatta a sati wanda ya wuce mun yi bayanin wannan mun kawo ayoyi da hadisai inda muka ce a cikin alqur'ani mai girma Allah madaukakin sarki babu wani laihi da yace wanda yake yin sa ya shirye yaki da shi in ba laihi na riba ba kuma riba tana ɗaya daga cikin abubuwan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa as-sab'ul mubiqat ma'ana abubuwa guda bakwai wanda suke saurin halakar da mutane daga cikin su sai manzon Allah yace akwai riba a cikin su sannan yazo a wani hadisi mai ban tsoro manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa riba tana da kohohi guda 70 yace kuma mafi karamtar wannan kohohin shine misalin mutun yayi zina da ma'aifiyarsa subhanallah shine mi shine karamar wai riba daga cikin sauran ribobin ashe wannan sai yana mana ashe cewa ba karamin laihi bane wannan ribakin shi yasa duk mai hankali zai taka tsantsan ganin cewa ya kaurace ma wannan ribar wannan shine kenan zamu zo a hadisi na harko malai yake cewa al hadisul awwal hadisi na harko a cikin wannan babin an umar ibn al khattab radiyallahu anhu an karbo daga umar dan khattab yaddar Allah ta kara tabbata a gare sa qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah tsira da aminci Allah su kara tabbata a gare sa yace az zahabu biz zahabi riban zinariya da zinariya ribane illa ha wa ha sai dai amshi karbi wal fiddatu bil fiddati riban kuma azurha da azurha ribace illa ha wa ha sai dai amshi karbi wal burru bil burri riban kuma alkama da alkama ribane illa ha wa ha sai dai amshi karbi wal sha'iru bil sha'ir riban haka kuma sha'ir da sha'ir ribani illa ha wa ha sai dai amshi karbi ma'anar wannan hadisin Umar yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mutun ya canza zinariya da zinariya to ribani sai dai idan an yi sa hannu da hannu gabani zinariya guda biyu in baka zinariya guda biyu akai tsaye hannu da hannu babu shinkiri a ciki sai manzon Allah ya ce haka ita ma azurha haka kuma ita ma alkama ka bani kwano biyu na alkama nima in baka kwano biyu ayi hannu da hannu haka ita ma sha'ir manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace dukkan su akwai riba a cikin su a wajen canjin su idan dai har ba ayi hannu da hannu ba mun gane ko kenan idan akai hannu da hannu babu laihi amma idan ba ayi hannu da hannu ba to riba ta shiga a ciki mun gane ko to irin wannan ribar ita ake ce ma riban mi aha wace riba ce riban nasi'a jazakumullahu khairan kenan riba ce ta jinkiri mun gane ko wannan shine kenan a wannan hadisin yana nuna muna dai akwai wasu abubuwa wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan dai har aka zo a wajen canjin su ba ayi hannu da hannu ba to za a samu riba a ciki zamu karanta hadisi na biyu yana da alaka da shi sai mu yi bayani mai fadi in ba da misali da abubuwan da muke da su a wannan zamani malai yake cewa hadisi na gaba an abi sa'id al khudri radiyallahu anhu an karbo daga abu sa'id al khudri yaddar Allah ta kara tabbata a gare sa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala lalle manzo Allah tsira da aminci Allah su kara tabbata a gare sa yace la tabi'u adh-dhahaba bidh-dhahabi kada ku sayar da zinariya illa mithlan bimithlin sai dai kwatamkaci da kwatamkaci wala tushiffu ba'daha ala ba'din sannan kuma kada ku hihi ta sashen ta akan sashe wala tabi'u al-wariqi sannan kuma kada ku sayar da azurha bil wariqi da azurha illa mithlan bimithlin sai dai kwatamkaci da kwatamkaci wala tushiffu ba'daha ala ba'din sannan kuma kada ku hihi ta sashen ta akan sashe wala tabi'u minha gha'iban binajizin sannan kuma kada ku sayar da daga wannan abubuwan wanda babu shi nan ya saida ma wanda yake nan wa fi lafzin a cikin lafazi illa yadan bi yadin sai dai hannu da hannu wa fi lafzin a cikin lafazi illa waznan bi waznin sai dai ma'auni da ma'auni mithlan bi mithlin kwatamkaci da kwatamkaci sawa'an bi sawa'in daidai wa daida wannan hadisin Abu Sa'id al-Khudri yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kada ku sayar da zinariya sai dai kwatamkaci da kwatamkaci sannan kuma kada ku fifita sashen ta akan sashe haka ita ma azurha kada ku fifita sashe akan sashe haka kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kada wanda babu shi nan ya sayar ma wanda yake nan kenan kuma idan za a saida ai hannu da hannu ma'auni da ma'auni daidai wa daida wannan hadisan guda biyu suna muna bayani ne akan ka'idodi guda biyu na riba wanda gaba ɗayan riba tana ta'allaka ne da wannan ka'idodin guda biyu ka'ida ta farko idan muka lura a wancan hadisin manzo Allah yake cewa a cikin zinariya da azruha da alkama akwai riba. To anan ne yanne sai malumai suka tattauna dan me yasa aka ce zinariya akwai riba a cikin ta da kuma azruha sannan kuma da abin da ya shahi alkama akwai riba a cikin su. Malumai suka ce abin da yasa aka ce akwai riba a cikin su dalilin abubuwa guda biyu ne. Idan aka dauki zinariya da azurha dalilin as-samaniya ma'ana dan kasancewar su kudi ne, ma'ana a matsayin kudi suke. Sannan idan kuma aka dauki ita kuma sha'ir dan saboda mat'uma ce, ma'ana dan saboda ana cin ta ne sannan kuma ana awanta kenan, sai suka ce kullu dhi samaniyatin fa ribawiyun, ma'ana dukkanin abun da matsayin kudi yake to akwai riba a ciki. Idan aka ce akwai riba a ciki ana nuhin idan za a sayar da irin sa to ba za a yi fifiko ba. Mun gane ko? Zan ba mu misali. Misali muna da sefa, sai ka zo a wajen canji, malam ina so ka canza mini jaka biyar. To sharadin canjin da za ku yi shine na farko a yi hannu da hannu, na biyu shine kuma kada a samu fifiko. Kenan kada ka ce tunda kana buƙatar canji ni ho ban canza, indai zan canza maka to sai ka ƙara mini dala 20 a sama. Mun gane ko? To idan har ya ƙara maka 20 kin nan akwai riba. Ko kuma bai ƙara maka ko dala ba amma dai sai ya ce mi kawo jikka biyar kin amma ba yanzu zan baka canjin ba, bari in baka jikka sai daga baya in cika maka sauran canjin. Shi ma wannan akwai riba a ciki domin an samu mi? An samu jinkiri a ciki. Mun gane ko? Kenan duk abin da yake a matsayin kuɗi abu ne na kashi wanda da su ake sayan abubuwa. To idan ya kasance a wajen canjin su ne ba a hihi ta wani akan wani, za a yi daidai wa daida kuma hannu da hannu. Mun gane ko? To idan sai jinsi na biyu na wanda riba take shiga shine dukkanin abin da ake ci. Mun gane ko? Shine suke cewa kullu ma huwa mat'umun mukalun faribawiyun, dukkanin abin da ake ci kuma ana awon shi to riba tana shiga a ciki. Idan aka ce kuma riba tana shiga a ciki ana nuhin idan ka zo a wajen canjin sa dole kada a samu fifiko sun kuma sannan a yi hannu da hannu. Kana da shinkafa buhu guda, kai kuma alhali kana buƙatar shinkafa yar me yake da suna yar Thailand, tunda kai shinkafar ka yanzu yan Niger ce, ma'ana shinkafa yar gida ce gare ka, akwai shinkafa yar mi yar India misali. To lokacin da ka zo za ka canzawa za ka ba da buhu ɗan kilo 25, shi ma wannan zai kawo buhu ɗan kilo na 25. To idan za a canza ba za a samu fifiko ba, daidai wa daida za a yi. Kada ya ce tunda ni yar India ce ke gare ni, yar India ta yi daɗi don haka sai ka ba ni buhu guda sannan ka ƙara mini wani abu a sama. To idan aka ƙara wani abu sama wannan abun da aka ƙara an yi riba, an yi ribar fadl. Dan saboda mi? Dan saboda shinkafa jinsin su ne guda. Mun gane ko? Wannan shine kenan. Kenan dukkan abun da yake jinsi guda na daga cikin abubuwan da ake ci to wajen canjin shi ba za a fifita wani akan wani ba. Mun gane ko? Wannan ban sa ana ganewa da kyau ba. Wannan shine kenan. Kenan duk abun da kaji an ce akwai riba a cikin sa to yana koma ma abubuwa guda biyu ne. In ma ya kasance dan saboda kuɗi ne to a wajen saida sa, a wajen canjin sa dole za a yi daidai wa daida a irin sa. Ko kuma ya kasance abinci ne wanda ake awo to shi ma idan aka zo a wajen canzawa za a yi daidai wa daida idan dai har jinsin iri ɗaya ne. Mun gane ko? Wannan shine ma'anar me yake da suna wa'innan hadisan guda biyu. Aha, sai mu zo a hadisi na gaba. Malai yake cewa a hadisi na uku عن أبي سعيد الخدري أنكر قدر أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال يكتوى جاء بلال إلى النبي صلى الله عليه وسلم. بلال يازو أوجم من زوان الله سيرادة أمين شاء الله سكارة بطا أغريسا بتمر برني ددبينو وانديك برني وندبينو نيمي كيو. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم سي من زوان الله يتمسى من أين هذا دقا إناك سامو ونك. قال بلال سي بلال يتي كان عندنا تمر رديء يا كسنجي منا دا دبينو وانديك رديئي معنا دبينو مرد درجة فبعت منه صاعين بصاع سينا سيدشي da sa'i guda aka bani sa'i biyu aka bani sa'i guda ma'ana na bada sa'i biyu na wannan dabino mara daraja aka bani sa'i guda na dabino mai daraja li yat'ama an-nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam domin manzon Allah ya ci ma'ana domin in ciyar da manzon Allah fa qala an-nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam inda zalika sai manzon Allah ya ce a wannan lokacin awwa awwa wai 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 ainur riba ainur riba wannan shine asalin riba wannan shine asalin riba la taf'al kada ka aikata walakin sai dai idza aratta an tashtariya idan ka so ka saye fabi'it tamra to ka sayar da dabinon da yake a wajen ka bi bai'in akhar da wani kasuwanci na daban thumma ishtari bihi sannan sai ka saye da wannan kudin da ka saye da wancan mun gane ko wannan hadisin Abu Sa'id al-Khudri yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana zamna sai Bilal yazo da Bilal yazo sai yazo da wani dabino da ake ce ma barni dai ne daga cikin dabinunuka na Madina hatta a wannan lokacin akwai shi dabino ne mai tsada sai manzo Allah ya ga Bilal da wannan dabino da Bilal yazo sai manzo Allah ya ce ina ka samu wannan dabino mai kyau wanda yake wahalar samu sai Bilal ya ce na kasance ina da wani dabino radi shi kuma dabino ne wanda yake mara daraja bai kai darajar wancan ba to ina da shi sai na bada tiya guda biyu sai aka bani tiya guda ta wannan dabinon mai kyau yace ya manzo Allah dan saboda in kawo maka kaci nayi wannan sai manzo Allah yace wai 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 ai wannan shine asalin riba wannan shine asalin riba sai manzo Allah yace masa idan kana so ka saye dabino alhali kuma guda dabino ke gare ka to dabinon da ke gare ka zaka je ka saida sa idan ka saida sa da kudin da aka baka sai ka je ka sayi dabino wancan wanda yake mai mai ke da suna mai tsada mun gane ko wannan shine kina wannan hadisin yana ɗaya daga cikin dalili akan ka'ida da malamai suke cewa la athara lil jawdati wad dana'ati fi riba ma'ana mai ke da suna kalite da kuma rishin kalite baya tasiri a cikin riba mun gane ko ma'ana idan dai kasance abu jinsi guda ne to a musulunce in dai za a canzawa ba za a hihi ta wani akan wani ba sai dai mi sai in dai ya kasance da kudi za a sai kun ga anan dukkan su da bino ne wannan barni wannan kuma radi wancan mai daraja wannan mara daraja yanzu sai ya bada mara daraja tiya guda biyu aka bashi mai daraja tiya nawa tiya guda to shine sai manzon Allah ya ce akwai riba a ciki domin akwai kari kenan ribal fadl ke a ciki mun gane ko sai manzon Allah ya ce masa to ga yanda zaka yi idan kana so ka kauce ma riba a cikin irin wannan tiya bin da ke gare ka na mara kyau sai ka je ka sayar da ita idan ka sayar da ita sai ka zo ga me yake da suna ka sai wannan dabinon wanda kake so mai kyau an gane da kyau ko kenan wannan hadisan guda uku suna nuna mun da cewa ashe ba komi bane trukkin sa yake mi yake akwai riba a ciki so da yawa zaka ga ana maka tambaya mallan ya ne dangane da abin da shahi trukkin portable mun gane ko to ya ne al'amarin yake kwanaki ma akwai wanda ya tambaya akan wannan wa zai ba mu amsa trukkin portable ya idan dai mutun ya gane karatun da muka yi a yanzu to idan aka tambaye shi trukkin portable zai ba da amsar ya halatta ko bai halatta ba in dai har mutun ya gane abin da muka faɗi yanzu in ba a gane ba kuma sai mu maimaita aha dalilin wannan to zamu samu wanda zai bamu amsa yanzu kuma kun san masu ba da fatawa aha bismillah ya halatta yace trukkin portable ya halatta dan me yasa ya halatta saboda ba abinci bane kuma ba kudi bane at takbir jazakumullahu khairan wannan shine kenan duk abin da baya halatta ai truck da shi ahihi ta wani akan wani shine abin da ya kasance abinci ko kuma abin da ya kasance kudi ne mun gane ko to ga wata tambaya kafin mu wuce nan wannan kaida yana da kyau ta zamana a cikin kanmu aha to za mu zo ga bari mu koma me yake da suna mu koma dogon dutse aha lubbatu ina da lubbatu tiya biyu ma'ana lubbatu mai kyau sai in kawo lubbatu wanda take mara kyau mun gane ko sai a bani mai kyau shin a cikin lubbatu riba tana shiga ko ba ta shiga tambaya ce lubbatu riba tana shiga a ciki ko ba ta shiga a ciki a wanda ya sani ya bamu ya daga hannu ya ba mu amsa da dalili. Aha, lubbatu. Aha,
lubbatu kokar da dubara shiga.
Ah,
dubara shiga tunda abinci ne kuma kallabta.
Jazakumullahu khairan. Abinci ne kuma ana mi ana awan shi ko ba awan shi? Shikenan. Aha, yawa kenan riba tana shiga. Yawa kenan trukkin shi baya halatta in dai za a hihi ta wani akan wani. Mun gane ko? Ana iya ayi trukkin ma'ana sai dai kada a hihi ta wani akan wani. Mun gane ko? To ga wata tambaya. Wake dan kwamaza da wake na gida. An san dan kwamaza ko? Jayyid. Wake dan kwamaza da waken gida. In ka wake dan kwamaza tiya biyu a bani wake na gida tiya guda. Wannan ya halatta ko bai halatta ba? Akwai riba a cikin su ko babu riba a ciki? To. Aha. Ga tambaya. Aha. Akwai riba ko babu riba? Babu riba dan saboda ba guda bane. To anya ku wannan amsar tayi. Shi dan kwamaza wake ne ko ba wake bane? Nan ma da muka zo barni menene? Dabino ne. Radi'i shi ma menene? Dabino ne. Mun gane ko? Kina wannan shine. Kenan dan kwamaza, dan wari, in ma me yake da suna akwai na awara ko? Ya? Yawa, shine dan warin. Yawa duka wake ne. Mun gane ko? Kuma shi ma akwai waken awara. Yawa, to kenan kun ga dukkan su jinsin su guda ne, nau'in su guda ne. To, mu zo ga me yake da suna ina da ero ga sefa dubu guda na kawo ina so a canza mini ita zuwa ero ko da yake sefa mun yi fadinta da kudi ina da sefa miliyon guda sai na zo a canza mini ita da ero har ya halatta ahihi ta ko bai halatta ahihi ta ba to a to tsoho ya ce halal dan me yasa a razo da canji ne saboda kudin jazakumullahu khairan wannan shine kenan dalili amma kuka ce canji dama cikin canjin muke mun gane ko saboda kudin yawan a ciki
da ka shiga bena
aha
ko ta gon
haka nan yawa shikenan
kuma wannan aiki zambe
aha canza ka shike yawa kenan wannan shine kuma alhali duka kuma kudin guda ne ko kenan wannan suri ba suke yi mun gane ko jayyid kenan yawa kenan a karkashin wannan zamu rike wata kaida da malamai suke cewa ko hadisi mali na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suke cewa idha ikhtalafatil ajnasu fabi'u kayfa shi'tum yadan biyadin idan jinsi ya bambanta to ku yi canji yanda kuke so amma da sharadin ya kasance hannu da hannu mun gane ko wannan shine idan jinsi yami ya bambanta kenan sefa da nera kenan wannan babu lahida an samu hihiko a cikin su dan saboda mi jinsi daban-daban ne amma sefa da sefa dan saboda waga yanzu aka huddo ta da banki mi kakka waga kuma ta huddo daga bakin halshen zanan mai awara sai kace to ai an samu hihiko a ba dai sefa bace kiran duka ce babu mi babu ne bambanci a ciki wannan shine kenan jayyid za mu ci gaba malai yake cewa a hadisi na hudu a ciki an abil minhal malai yake cewa sa'altul bara'a bin azib wa zaid ibn arqam na tambayi bara'a dan azib da zaid bin arqam anis sarf dangane da canji fa kullu wahidin minhumma sai kowanne daga cikin su yana cewa yaqulu yana cewa hadha khairun minni wannan yahi ni alkhairi wa kilahuma yaqulu kuma kowanne daga cikin su yana cewa dai na ha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah yayi hani an bai'i dhahabi bil warqi dainan akan sayar da akan canza zinariya da azurfa a bashi mun gane ko kina akan sayar da zinariya da azurfa a bashi wannan hadisin abil minhal yake cewa ya tambayi bara dan azib da Zaid bin Arqam dukkan su sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne to da yazo ya isko su a wuri guda da ya tambayi guda sai gudan yace a'a wanga yahi ni alkhairi sai ka tambayi shi yahi ni ilimi ta da cewa kuma dukkan su sahabbai ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanga yace a'a kai dai zaka bada amsa wanga yace a'a kai dai zaka bada amsa mun gane ko da karshe dai kowanne daga cikin su ya bada fatawa guda shine akan cewa manzon Allah yayi hani akan sayar da zinariya mutun ya bada zinariya a bashi azurha da bashi mi wannan hadisi yake nuna muna yana nuna mun da cewa ashe mi ashe a cikin canji baya halatta a samu mi a samu bashi a ciki musamman in ya kasance kudaden jinsin su ya bambanta mun gane ko misali kana son canji na naira sai mi sai ka kawo ka ce ma wani ina so ka canza mini naira 10,000 zuwa sifa sai ya ce to ga abin da za su yi kakara za su sai ya huda ya baka sai ka ce to wannan ni kuma naira tawa sai in na koma Nigeria zan turo maka da ita mun gane ko bashi ne ko ba bashi ba an san bashi a ciki mun gane ko to a wannan lokacin dan a kubuce ma wannan ribar mi za a yi sai a koma babu nami nami na ramce mun gane ko to idan ya kasance shi kuma in ya tafi Nigeria shikenan baya komawa kuma yana da buƙatar dole kudin to shi kuma zamu zo akwai wata mahita a nan gaba mun gane ko a cikin hadisi wanda za su zo nan gaba kenan dai a cikin bashi ba a son mi a cikin canji ba a son jinkiri mun gane ko dole in ma dai ayi bashi ko kuma ayi canjin amma kuma hannu da hannu kuma kada a samu fifiko idan dai kudin ɗaya ne mun gane ko idan kuma kudin sun bambanta to ana yi a samu fifiko amma kuma shi ma dole sai an yi mi sai an yi hannu da hannu mun gane ko wannan shine kenan abin da wannan hadisi kike natar da mu aha 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 jayyid to shi ma da yake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ayi hannu da hannu ko kuma anan ne kun ga babu mi babu hannu da hannu to shi ma wanga kenan zai shiga a cikin nau'i na sabo na kasuwanci da ya shigo wanda shi kuma ba da mutun da mutun bane kai sai ake yin sa da mutun ne da na'ura mun gane ko to kenan shi ma wannan sai ya kasance ya halatta a yi sa mun gane ko amma da a ce mutun da mutun ne to dole sai an samu mi sai an samu hannu da hannu ko kuma ya koma a matsayin mi ya koma a matsayin ba da bashi wannan shine kenan alaikumus salam aha aha mhm jayyid aha kuma duka yanda suke shakalin su guda duka yanda Chicago motan nan take haka nan tashi take duka sefa ne eh jayyid aha akwai kala da ta bambanta kuma sannan sunan ma jayyid in dai babu wani bambanci a tsakanin su kenan akwai riba a ciki in dai babu wani bambanci amma idan ya kasance tun a wajen bugun su akwai bambanci a wajen yin su ma an san da cewa wannan ta hi daraja akan wannan wannan kenan babu mi babu riba a ciki aha 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 eh mhm Chicago ma ba ku shiga ta zarabi jayyid duka dai wannan ya ta'allaka dai ne da yanda a asalin bugun kudin yake mun gane ko idan kasance dai babu dai wani me yake da suna babu dai wani bambanci tsakanin kudin mu da nasu to kenan duka sefa ne kenan wannan za a iya cewa akwai me yake da suna akwai riba ko da yake kuma ku ne ake kara ma ko eh jayyid ku ko ita daga nan to amma ai su ma suna ai su zo daga can yawa in ka huto daga can aha dai ne aha kenan za a kara muku wani abu ne a ciki a to za a kara muku ku za a kara ma su ake rage ma eh kenan su gare su su gare su kenan riba ne amma ku gare ku ba ku laihin komi yawa eh shine kenan su gare su tunda su ne ke karawa su ne ke hudda karin kenan su ke da laihi mun gane ko jayyid wannan akwai dan rikici gada a cikin sa alaikum salam ina ji in muka ce za mu amsa tambayoyi to ta karshe duka musa kan wannan aha eh kuma ina ga dan rikici da ke da kai lalle kuma da yamma kuma ita sefa ke da African University ta African Central aha duka ke asulin su Turkiya su
guda ne France ne
amma lallai nan bank central da zai ta da lafiya da rosu afirka central nan bankuna a afirka su bambanta amma can ne turkiya su guda
ne
kama
eh eh tabbas kenan tabbas kenan akwai riba a ciki dama asalin bankunan da kaje an ce banki ai ka san babu ruwan su da wannan riba ko ko babu a ciki kina akwai riba dai a ciki amma gana wanda take ta kai tsaye eh yauwa yauwa jazakumullahu khairan eh shi dai ne jazakumullahu khairan wannan shine kenan kamar wake da wake ne yauwa eh an samu fifiko an samu me an samu riba amma ya samu daidaito babu wata riba a ciki wannan shi ne kenan jazakumullahu khairan kenan dai akai sai akwai riba a ciki aha babu wani lahi akan wannan duka kasuwanci ne asali a musulunci a musulunci bai kayyade riba ba kun gane ko jayyid za mu tsaya da wannan tambayoyin wanda suke da tambaya sai su rubuto kun gane ko ya isa a musulunci bai kayyade riba ba shi yasa lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a Madina sahabbai sun zo suka ce ya manzo Allah kaya sun yi tsada lokacin suna tare da yahuda suna tsananta suna sama kaya tsada to sai suka ce ya manzo Allah sa'ir lana ka sanya muna me yake da suna ka sanya muna firi ma'ana komai ya kasance ga kudin sa akai tsaye dan ka a samu wannan sai manzo Allah yace musu ina so in je gaban Allah babu haƙƙin kowa a kaina domin idan nasa firi takan iya wani ya fadi a ciki mun gane ko to shi yasa musulunci baya sa wannan firikin wannan shine kenan za mu zo a hadisi na gaba malai yake cewa an abi bakrata qala yake cewa na ha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yayi hani anil fiddati bil fidda akan sayar da azruha da azruha wa dhahabi bil dhahabi da zinariya da zinariya illa sawa'an bi sawa sai dai daidai wa daida wa amarna an nashtari al fiddata bil dhahabi kuma ya umurce mu akan musaye zinari musaye azruha da zinariya kaifa shi'na yanda muka so ma'ana mu bada zinariya mu bada azruha a ba mu zinariya yanda muka so kenan ba tare da dole sai an yi daidaito ba yace wa nashtari al dhahaba bil fidda haka kuma musayi zinariya abamu wa bada zinariya abamu azruha kaifa shi'na yanda muka so qala yace fa sa'alahu rajulun sai wani mutun ya tambaye sa fa qala sai yace yadan bi yadin hannu da hannu fa qala sai yace hakaza sami'tu haka najiya ma'ana wannan hadisin da yanzu yana kada tabbatar mun ne da cewa idan har jinsi ya bambanta to babu lahi akan mi babu lahi akan fifikon da za a yi samu amma idan dai har jinsi dai ne to dole sai an samu daidaito ba za a fifita wani akan wani ba sannan wannan baban ya kare ko za mu zo a babe na gaba malai yake cewa babur rahnu wa ghairihi babe mai bayani akan ar-rahnu ar-rahnu shi Hausa suke ce majingina wa ghairihi da kuma abin da ba wannan ba ma'ana wannan babin zai muna bayani akan ar-rahnu jingina da wasu abubuwa da ba na jingina ba me ake ce majingina akai sai abin da ake ce majingina shine kana buƙatar ramce ga mutum idan ka zo ramce a wajen sa sai ya ce to hani wane ina shakka shakka kafa sai ya ce to ba ni dai jika 20 yanzu ga portable kita ka rike har sai ina maido maka jika 20 kin sannan ka ba ni kun portable kita to wannan shi ake ce mami shi ake ce majingina kenan wannan musulunci ya halatta muna shine dan saboda a samu aminci a tsakanin mu dan saboda idan aka halatta wannan kofa ce da za ta sa mutane su ji karhin ba da ramce idan ma suna a tsoron sa a asalin dai me yake da suna ar-rahnu fadin Allah madaukakin sarki wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanun maqbuda
Allah a can ya umurce mu idan zaka bada bashi to a rubuta. To sai aka ce idan ana a cikin balaguro babu abun rubutu babu ɗan shaidu to sai manzo sai Allah subhanahu wataala yace to ayimi ayi jingina ya baka bashin kai kuma ka bashi wani abu dan saboda idan baka mai dubo wannan abun dai sai zamanto mi sai zamanto nashi ne mun ga ai hatta a yanzu banki ma suna mi suna yin haka nan mun gane ku suna jingina zaka dauki ramci wanda hi karhi to sai a ce sai ka kawo wani takarda ta wani kare kinka idan ka tsiya ce sai su mi sai so sai da wannan wannan karekin su hidda kudin su kenan kun ga wannan ya samo asali ne daga ma musulunci ashe wannan zai karu nan da cewa musulunci babu wani abu da yake amfani a gare mu face yayi muna bayanin sa a hadisi na harko a cikin wannan baben malai yake cewa al hadisul awwal na harko a cikin wannan baben an Aisha radhiyallahu anha an karbo daga Aisha yadda Allah ta kara tabbata a gare ta anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lalle manzon Allah tsira da aminci Allah su kara tabbata a gare sa ishtara min yahudiyin ta'aman ya sayi abinci ga wani ba yahude warahanahu dir'an min hadidin sai ya ba sa jinginar rigar silke ta karhe wannan hadisin Aisha ce take ba da labarin yanda rayuwar manzon Allah ta kasance ma'ana take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abinci ya kare musu a gida sai ya ji a wajen wani ba yahude wajen ramcen abinci sai wannan ba yahudin yace bai yarda ba sai ya bashi jinginar wani abu sai manzon Allah ya ba sa rigar silke ta sa rigar silke ita ce rigar da ake sa a wajen yaki domin kare bugu na takobi da abin da ya kama da haka sai manzon Allah ya ba da jinginar wannan rigar kuma har sai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu wannan bashin bai biya sa ba mun gane ko wannan ita kuma rigar tana a wajen wancan mi wancan ba yahudan babban abin da wannan hadisi ke nuna mana yana mana yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rayu ka ji ho shine wanda Allah ya so hiye da kowa amma har za a rasa abu a gidansa abinci a gidansa sai ya ji yayi ramce tare da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakan iya daga hannu yace ya Allah ai mini kaza nan take Allah ya masa wannan kazan mun gane ko idan muka lura so da yawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai an shiga a cikin tsanani sai ya addu'a Allah ya kawo kaza ma'ana dan ya nuna mun da cewa mi ba wai komai ake so ka zamna ba sai an yi maka a'a ana so ka mi ka zage damtse ka nema idan kasance manzon Allah ya yi rayu a cikin matsala a cikin kunci na me yake da suna na duniya to ina ga kai wanda ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ashe a duk lokacin da ka shiga a cikin kunci yana da kyau ka tuna da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu alhali hatta ma ana biyar sa bashi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu kamin ya rasu za a kwashe wata guda ba a dora tukunya a gidansa ba kamar yadda Aisha take ba da labari mun gane ko wannan shine kenan ma'ana dai yana nuna mana fadin Allah subhanahu wataala ad-dunya mal'una mal'unun ma fiha illa dhikrullahi wa ma walahu ko kuma fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa law kanat ad-dunya ta'dilu 'inda Allah janaha ba'udatin ma saqal kafiru minha shurbata ba da a ce duniya daraja ta kai fifikin sabro a wajen Allah madaukakin sarki manzo Allah yake cewa da Allah bai ba kafuri damar ya sha digo guda na ruwa ba amma da yake ba komai bace a wajen sa ita ce kaskantatta a wajen ta sai kasance ita ce yake ba su yi abin da suke so a ciki wannan shine kenan wannan hadisin da yana nuna mana halaccin mi halaccin yin shingina a addini sannan hadisi na gaba manzo Allah abi huraira yake cewa an abi huraira radhiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال منذ الله سيدا دا أمين شاء الله سكارة تبتا أغريسة ياتي مطل الغني ظلم جنكر موداتي ظالم تيني وإذا أطبئ أحدكم على مليء كما إذا أكجو يد ينكو أكن وند يداتي فليتبع تو يبئ يد ما نروانا حديثنا أبو هريرة يكي تيوى manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa jinkirin mawadaci zalunci ne me ma'anar jinkirin mawadaci shine ana biyar mutum bashi alhali yana da ikon ya biya wannan bashin sai ya ki biyan sa to shine jinkirin to manzo Allah yake cewa wannan zalunci ne mun gane ko kenan wannan hadisi yana kwadaitar da mu akan mi akan duk bashin da yake akan mu in mun samu dama muyi kokari mu biya sa to sai manzon Allah ya ba mu wata mahuta idan ya kasance kana biyar mutum kudi kana biyar sa wani abu kuma ka buƙaci wannan abun da kake biyar sa sai ya zo nema a wajen ka kai kuma baka da wannan abun da karanta to sai manzon Allah ya ba mu wata mahuta shine idan ka san wani mutum wanda zaka iya ya biya wannan bashin sai ka ce ma wannan mutunin shi a wajen wane ka amshi abin da kake biya ta mun gane ko to shine sai manzo Allah ce duk wanda aka ce ma ya je a wajen wanda ya dace ya karbi bashin da yake biya to sai manzo Allah ya ce ya yadda ya je a wannan wurin bil misali yattadhihu al maqal ni ne nake biyar sahal mun gane ko nake biyar sahal jika 20 da nazo a wajen sahal nace masa sahal ina da bukatan jika 20 kin nan da nake sai ya hudo mini aljihu yace kaga wannan kasa dai a cikin sa ce bani da komai ce to sahal wallahi ni ma ina a cikin matsala sai ce to akwai me yake da suna dan uwana Hassan kace a wajen sa kace ni nace ya baka jika 20 da kake biya ta mun gane ko to wannan shine kenan juyarwa to shine sai manzo Allah ya ce idan ni yace mini in je a wajen wani to shine sai manzo Allah ya ce to ka yadda ka je a wajen wannan wanakin to amma da sharadi wanda za a juyar da kai malamai suke cewa sai ya cika sifofi guda uku duk wanda za a cewa ka je wajen sa ka amshi bashin da ake biyarwa ne sai ya cika abubuwa guda uku shine ake cewa mali wanda ya dace abu na farko ya kasance mai gaskiya ba shi ma dan yaudara bane mun gane ko abu na uku ya kasance kuma yana da abun da zai biya ka abu na hudu ya kasance ba mutum bane wanda baka iya ka kaisa a wajen ƙara mun gane ko misali nazo tambayar shi sai ya ce mini malam ai kun san surukin ku Ibrahim ko to ni ma ina bai shi kudi to yanzu jika 20 kin nan da kake biya ta kaje a wajen Ibrahim surukin ka ka amshe ta Ibrahim kun mai kudi ne mun gane ku kun mai gaskiya ne to me aka rasa ina iya kai Ibrahim a ƙara inda akwai kumiya ba zan iya wannan ba ko kuma yace mini inje a wajen ma'aifi na in karba ina iya kai ma'aifi na ƙara ba zan iya kai wannan ba kenan idan har wanda ya juya ni zuwa gare sa bai cika wannan sharuɗin guda uku ba to anan take sai in ce masa ban yadda ba mun gane ko amma idan ya cika wannan sharuɗin guda uku to dole ne tunda anan manzon Allah umni yayi falyatba ma'ana ya tai mun gane ko kuma ka'ida ce suke cewa al'amru yaqtadi alwujub idan manzon Allah yayi umni na nahin dole ne sai kai haka nan mun gane ko wannan shine kenan aha sai a hadisi na gaba malai yake cewa an abi hurairah radiyallahu anhu an karbo daga abi hurairah yardar Allah ta kara tabbata a gare sa قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وظل سيدا ده امينتي الله سكار تبتا اغري سياتي او قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كوكما ياتي ناجي منزون الله سيدا ده امينتي الله سكار تبتا اغري سا يقول ينا تيوا كينن ماي روايه حديث ني شكا من ادرك ما له بعينه دو وند يرسكي دوكي يرسا ايند تكي عند رجل a wajen wani mutum au insanin ko wajen wani mutum kad aflasa wanda ya tsiyace fa huwa ahqqu bihi to shi yake cancanta da shi min ghairihi da wani wanda ba shi ba wannan hadisin yana bayani ne akan abin da ake cewa al-iflas mun gane ko me ake cewa al-iflas al-iflas hatta a wannan zamanin akwai wani kauli da suke yi hatta a justice ana yin sa dan kasuwa ne zai tsiyacewa alhali kuma akwai basussuka akan sa ma'ana ya kasance abin da ke gare sa baya iya biyan kasusuka basussukan da abin da ke a gare sa baya iya biya basussukan da ake biyar sa to shine sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan ka zo ka isko wannan mutunan wanda ya tsiyace mutane duka sun zo wanda suke biyar sa a bashi to manzo Allah yace idan ka zo ka isko abin da ka bashi a yanda yake to kai kai cancanta da wannan abun sai ka doke shi shikenan ka tahiyarka misali dan kasuwa ne ana biyar sa kudade da yawa sai ya tsiyace shagon sai ya kone alhali kuma ana biyar sa kudade masu yawa masu biyar sa suka zo a wajen mi a wajen amsar abin da suke biyar sa to shine sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wajen raba gardama yace wanda yazo ya isko abu da ya saida masa misali ka saida masa mota bai biya ka ba to lokacin da ka zo bayan ya tsiyacin nan sai ka isko kai motar ka ga yanda take ta nan lahiyar talau to sai manzo Allah ya ce to kai kai cancanta da motar nan ba za a ce ba a wagga mota za a aje ta a rage asara ga sauran wanda yake biya kai za ka dauki motar ka ka tahiyar ka mun gane ko in yaso su kuma sauran sai su me yake da suna su raba tsakanin su wannan shine kenan abin da ake nihi duka wannan yana nan mana tsari na wannan musulunci namu aha sannan sai hadisi na gaba malaki cewa an Jabir bin Abdullah radiyallahu anhuma an karbo daga Jabir yardar Allah ta kara tabbata a gare shi da ma'aifinsa qala yake cewa ja'ala ya sanya wa fi lafzin a cikin wani lafazi ina tsammanin lokaci yayi go aha muna iya mu yi da wannan hadisin kenan ko kuma muna iya mu dakata anan mu kare shi go malai yake cewa daga Jabir yardar Allah ta kara tabbata a gare shi da ma'aifinsa qala yake cewa ja'ala ya sanya wa fi lafzin a cikin lafazi qada an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah ya hukumta bishuf'ati da shufu'a fi kulli ma lam yuqsam a cikin dukkanin abun da ba a raba ba idza waqa'ati al-hudud idan iyakoki suka abku wa surifati at-turuq kuma aka hudda hanyoyi fala shuf'a tu babu shufu'a wannan babin yana bayani ne akan shufu'a me ake ce ma shufu'a shufu'a shine mutum biyu ne za su yi musharaka a cikin wani abu gida ne kuke da shi mutum biyu suka yi musharaka a cikin gida wannan gidan misali mu bi muke da shi to lokacin da dan uwa na ya so ya saida bangaren sa to baya da izinin ya saida wannan bangaren sai in ni na ce bazan saye ba mun gane ko kinan dole sai da izini na zai mi zai sayar da wannan gidan amma idan bai ga ya mini bai sayar da wannan gidan to a musulunci wannan kasuwancin bai yi ba shi abokin yana da izinin ya dauka karar dan uwansa ya sayar da bangaren sa alhali bai ga ya masa ba wannan shi ake ce ma shufu'a shi yasa a hausance idan ko za a fassara wannan hadisin za a ce shufu'a shufu'a domin an ce ai bayanin sa a cikin kalma guda a Hausa babu wannan bayanin mun gane ko to shine sai manzon Allah ya ce fa idza waqa'atil hudud idan ya kasance an hidda iyakoki kowanne ya san iyakar sa wasurufati turuq kuma an hidda hanyoyi ma'ana yanzu an raba wannan gidan gida biyu hatta ma hanya ta raba mu to manzo Allah ce fala shufu'a babu shufu'a kinan makwabci in ya tashi sai da gidansa ba dole ba sai ya sanar da kai da zai sai da gidansa kuma sannan baya da haƙi idan an sayar da gidan baya da labari yace mi yace an masa laihi amma dai yana da kyau abu idan ka tashi sai da wan ka ga ya masa domin me yake da suna kyautatawa ga makwabci mun gane ko wannan shi ake ce ma kenan shufu'a hadisi na gaban da za su muna bayani ne akan abin da ya shahi haƙi na makwabtaka wannan ma yana ɗaya daga cikin haƙuƙukan kenan anan zamu dakata inda muka samu daidai Allah ya bamu lada kuskure kuma Allah ya gafarta muna in Allah ya nuna muna ranar gobe ko babu tafsiri insha Allah kenan sai dai Allah ya nuna muna sati wanda yake na sama subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh